من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أكمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكر داود موانا رانا تتلاتا حدوغ وتر رمضان ألف دري حدود تلاتين دا تقوس وشتايد دي دا تلاتين غوتا مايو شكرة تدبو بيو دا قوم شابقوي منا نان أجكين يردان الله da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alqur'ani suratul tauba. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a dake kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 51 ta 54 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da waɗannan munafiƙai in kun ga dama ku ciyar da dukiyarku, idan kun ga dama ku hana ma addini dukiyarku, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da buƙatar dukiyarku saboda kuna da illoli guda biyu. Illa ta farko, duk sanda za ku zo sallah ba zuwanta kuke cikin daɗin rai ba. Don mutumin ko da ba shi da irin yake da irin wannan tabi'a, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da bukatan ayyukansa. Sannan illa ta biyu, ba ku ci da dukiyarku face ranku na kyama, ba ku san ku baya. To Allah ku subhanahu wa ta'ala yana son mutum ne nagartacce wanda zai ba da dukiya ta gari sannan kuma ya bayar cikin daɗin rai. To amma ku dukkanin ku ba haka kuke ba, don haka in kun ga dama ku rike, in kun ga dama ku bayar. Wannan ku kuke da matsala, ba dai ku da sakayya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 55. Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayanin ta yiwu ba mamaki kana iya ganin mutum yana sabo bai bin Allah, yana fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala, amma Allah ya bashi ƴaƴa, ya bashi dukiya, ya bashi rufin asiri. To dukkan waɗannan ababe akwai hikinkimu waɗanda ba lalle bane kai ka san su. Nan ne za mu tashi insha Allah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fala tu'jibuka amwaluhum wa la auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun.
Wato kamar yadda muka yi bayani, dukkanin dan adam da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce sa, za a yi masa tambaya guda daya ranar alkiyama. Amma mawadaci shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai turki ya masa tambayoyi guda biyu. Daga ina ka samu dukiyar, sannan cikin me kuma ka tafi da dukiyar? A don haka, don kaga dukiya ta mutum musamman ma wanda yake bai wanke damtse baya kallon alqibla, bai dace ta baka sha'awa ba, saboda ba mamaki Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake cewa umli lahum inna kaydi matin, ina yi musu talala lallai kamu na kamu ne mai karfi. don haka kada ka ga dukiya misali kamar gauta ka dimauce ta baka sha'awa a'a ba mamaki ka bincika ka ji inda aka samu dukiyar kare ma ba zai ci ta ba a don haka shi sai Allah subhanahu wata'ala yace fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum dukiyar waɗannan mutane munafikai ƴaƴayen waɗannan munafikai ya rasulullahi kada su baka sha'awa kada su burge ka innama yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ne yana so ya azabtar da su da wannan dukiya ta su a wannan rayuwa ta duniya wa tazhaqa anfusuhum sannan rayukan su su rabu da jikkunan su wa hum kafirun alhali suna kafirai ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kurkuku ce ga mu'mini amma kuma aljanna ce ga kafiri an taba wani ba yahudi a kasar misra ya ga ibn al-hajar alayhi wa muhammad ibn al-hajar al-asqalani wanda a lokacin ana kiran shi qadi al-qudah wato alkali cikin alkalai na kasar misra a wannan lokaci ya shawo abaya ya hau alfadari ya sa kaya na alfarma sai wani bayahude ya tare sa a wancan lokaci yace shin ba annabin ku bane aka ce ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita duniya kurkuku ce ga mumini sannan kuma aljanna ga kafiri ibn hajar yace eh rahmatullahi alai sai yace to amma ni idan ka dauki halin da nake ciki da wanda kake ciki a yanzu bana jin wannan magana ta annabin ku tayi daidai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn hajar yace da shi me yasa kace haka yace to ni ina cikin wahala da bakin talauci kai ko ga ka ka hau alfadari ka sa alkyabba kayayyaki na alfarma ka sanya a cikin jikinka kaga idan ka kalli wancan hadisi da wannan zaka ga wannan magana ba ta daidai ba saboda yace shi ga shi kafiri ne amma ba cikin dausayi yake ba ibn hajar yace a'a rahmatullahi alayhi baka fahimci maganar ba abinda annabi yake nufi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ita duniya takan kasance kurkuku ce ga mumini wato bil awamiri wan nawahi saboda yana son ya saba ma Allah Allah zai ce a'a barka za ba shi da kyau yana son ya aiwatar da kaza Allah ya ce karka aiwatar da kaza sannan akwai abinda Allah zai sa shi yayi subhanahu wa ta'ala ba mamaki inda dangashin kansa ne da ba zai yi wannan aiki ba amma saboda kaunar Allah da kuma bin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala gashi yana zartar da waɗannan al'amura shine abin da ake nufi sannan abin da ake nufi da cewa duniya aljanna ce ga kafiri kafiri duk abin da ya ga dama zai aiwatar babu wanda zai tsawata masa babu wanda zai sa shi yayi babu wanda zai ce ya bari duk abin da ya ga dama zai aiwatar a don haka shi kaman aljanna ce wannan wuri a wurinsa shi ko idan ka dauke shi da mumini zaka ga kaman mumini yana cikin kurkuku ne wanda yake an dauke shi an jefa sa a don haka Allah subhanahu wataala yace kada dukiyarsu ta baka ainihin sha'awa kada ƴaƴansu su burge ka muna so ne mu azabtar da su da wannan dukiya a wannan rayuwa ta duniya Abdullah dan Abbas yace radiyallahu anhuma abinda ake nufi da azabtar da su a nan duniya wato dole ne su dauki zakkan kudin nan su bayar kuma ba su da lada domin duk aikin musulunci ko dai zanto kana da lada ko kuma ya zanto kana da zunubi to su za su ciyar da dukiya ba da dukiyar da za su yi ukuba ce gare su sannan dadin dadawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su lada akan wannan dukiya ba shin shi mutumin da ya bada sadaka me yake nema a wurin Allah mutumin da ya fitar da zukiyarsa zakka me yake nema to su za su ciyar da sadaka za su bada zakka amma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su lada akan wannan ciyarwa ba sannan kuma idan suka isu ba da dukiyar suna da azaba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma yace to shine abin da ake nufi da azabtarwa sannan a wasu ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani ya jawo hankalinmu wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa duk abinda zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wani ba ma irinka ba wanda ba ma irinka ba misali bai kallon alqibla irin taka bai yadda da abin da ka yadda da shi ba, bai wanke damtse irin yadda kake wankewa, to kada wannan dukiya da waɗannan ƴaƴaye su baka sha'awa. Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya musu talala ne in ya kama su kuma ba za su sha ba ran alƙiyam. Shi yasa wata aya yake cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Shin wai waɗannan mutanen da ba su yi imani ba suna tsammanin waɗannan dukiyoyi da ƴaƴaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dukkan shi kenan a nan duniya? Allah ya ce a'a, ai muna gaggauta masu abinda za mu ba su ne na ladaran alƙiyama a nan duniya, amma su ba su hankalta ba. Shi yasa sahabbai radiyallahu anhum, irin su Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhum, irin su Talha ibn Ubaidillah radiyallahu an, idan daɗi ya samu, misali saɓanin iri na irin ka a yau, yau idan ka samu riba a kasuwanci kana jin daɗin ka, idan ka yi asara kana baƙin ciki, to su idan dukiya ta samu mutum ɗaya daga cikinsu sai ya zauna ya dinga kuka. Me yake sa ka kuka? Yace abin da yake ɗaga min hankali, Allah ya sa ba ladana bane na ran alƙiyama ake gaggauto min da shi a nan duniya ba. Kaga mutane waɗanda suka san Allah subhanahu wa ta'ala, duk sanda daula ta samu ba shantalewa suke shikenan su miƙe ƙafafu ba, a'a sukan yi kuka, su yi jimami, suna tsoro. Allah dai ya sanya ba ladan su bane na ran alƙiyama da rabon su na alƙiyama ake gabato musu da shi a nan duniya ba. Cikin mu wane ne ya taba wannan magana? Babu wanda ya taba yi. Na sha buga misali, mutane ban san ko hankalin mu yakan kai ba. Idan misali Allah subhanahu wata'ala ya jarabe ka da asara, misali shagonka ya kama da wuta, matarka ta rasu, ɗanka ya karye, gonarka misali ta ki fitar da abin da ya kamata, sai wani ya sadaɗo ya tashi ya ce wane ka tashi tsaye? Saboda waɗannan al'amura da suke samun ka a yau babu hankali a ciki. Ka gama duk a lokaci ɗaya, shagonka ya ƙone, matarka ta rasu, ɗanka ya karye, gonarka fari ya faɗa. Haba, wannan abu ai mu dai da muke waje kallon ka kawai muke, amma mun san wannan abu ba hankali a cikinsa. Don haka wane ka tashi? Don ka san mutum shi bacci yake ana masa munshari. To ni ko sai na yi tambaya har yanzu an kasa bani ansa, wane ne cikinmu wanda buɗi yayi yawa, buɗi yayi yawa, riba ta yi yawa, misali ta ɓangaren kasuwanci ko kuma ta amfanin gona ko ko a'a na kiwo dabbobi misali, ya tashi ya je ya samu wani malami ya ce malam dan Allah ka roƙa min Allah ya dode hanyoyin da yake buɗa min saboda samun yayi yawa, an sa min hannu a cikin wannan samu? Wane ne taba wannan? Babu. To menene yasa zaka koka idan asara ta same ka amma ba zaka koka ba kuma idan buɗi ya same ka? Bana jin cikin mu akwai wanda ya taba zuwa yace a roƙa mashi Allah samun nan yayi yawa, an sa masa hannu don Allah ka roƙi Allah ya dode wannan samu? Akwai a cikin mu? Babu. To me yasa in sharri ya same ka za ka koka? Muna fahimta? Don haka kada dukiyarsu ta baka ta burge ka, kada ƴaƴayensu su baka sha'awa. Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu talane talala ce, kamar yadda yake da Walid ibn Mughira, zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddara hazwa qarshan ayoyi sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar. Ai shi wannan kafiri da kake ganin sa da waɗannan dukiyoyi da waɗannan ƴaƴaye, ya Rasulullahi banni da shi a lokacin da na halicce shi ina kadaitacce, ko kuma lokacin da na halicce shi shi yana kadaitacce, na ba sa wannan abu ne kawai ya ji daɗi a nan duniya, amma ran alƙiyama zan shigar da shi wata wuta da ake kiranta saqara. Me ke ce saqara? Ita ce wacce duk abin da aka sanya ba ta rage sa, ba ta barin sa, kaɗan daga cikin ayyukanta takan maida fatun ɗan adam baƙi ƙirin kamar shuni. A cikin irin wannan wuta zan sa shi. To in mutum ya ga wannan, menene zai gani wani abu wanda zai ba shi sha'awa hankalinsa ya tashi? Duk dai abin da ka gani a nan, ko ma menene shi yana da iyaka, kuma idan lokacinsa ya yi zai yanke. Misali kamar rayuwar da kake a kanta ne kai, rayuwar da kake cikinsa ko kake cikinta is dynamic, tana caccanzawa. misali a shekaran jiya ka kasance a cikin abin nan fari babu damuna, misali a cikin kaka yau sai ga shiga damina, damunan nan da ta zo lokaci kadan za ta sake kaucewa wani abin nan yanayin zai zo. To yadda abubuwa wanda kake rayuwa a cikin atmosphere, duniyar da kake rayuwa a cikinta, yadda take caccanzawa, kai ma haka zaka canza. Domin ba zai yiwu a ce yau ana damuna ba, gobe an shiga rani, jibi an shiga bazara, gata an shiga hunturu. Yanayin da kake rayuwa a cikinsa ya caccanza, kuma kai kai tsammanin wai kai ba za ka canza ba. Dole za ka canza, dole abin da ka samu zai canza, saboda kamar yadda rayuwar take caccanzawa, kai ma haka za ka canza. Don haka ba wani abu wanda yake permanent, wanda zai dawwama, sai ikon Allah subhanahu wa ta'ala. To in ka gane wannan, abin da ya same ka a lokacin da ya same ka bai kamata ya zama do'o da yafiya ba, bakin rai bakin fama. Saboda yana da ɗan lokaci, za a zo kuma zai kau. In talauci ne ba shi lokaci zai zama tarihi, idan wadata ce ba ta lokaci yana iya juyawa ka koma cikin talauci. Don haka komai yadda ka same shi ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, wa yahlifuna billah.
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مِنْكُمْ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَأَنَّهُمْ مُنَافِقِي suna rantse maku da Allah subhanahu wa ta'ala cewa suna cikin ku, ai su wasu mutane ne cikin jama'ar ku. Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma hum minkum, alhali kuma su ba cikin ku suke ba, walakinnahum qaumun yafraqun, sai dai su wasu mutane ne matsorata. In aka ce faraqa bi ma'ana khafa wa jabuna, ya ji tsoro, yafraqu yana jin tsoro, saboda duk mutumin da halin ku ba zai zame daya da shi ba, to ko da a tare kuke amanne to ba cikin ka yake ba. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi irin wannan magana lokacin da ya roki Allah subhanahu wata'ala, wa nada Nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin, ya Allah lalle alƙawarin ka gaskiya ne, dana kuma yana ɗaya daga cikin jama'ata, amma ya Allah duk abinda ka hukunta babu wanda ya isa ya sada hukuncin ka ya Allah. Take yanke Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ansa, innahu laysa min ahlik, shi wannan dana ka baya cikin danginka, innahu amalun ghayru salih, ayyukansa ba irin naka bane, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna min al-jahilin, kar ka tambaye ni abinda ba ka da sani akan sa, ya kai Nuh lalle ina maka wa'azi, kar ka yadda kasance daga cikin mutane jahilai. A don haka waɗannan mutane suna rantse maku da Allah subhanahu wa ta'ala cewa suna tare da ku, ai suna cikin ku, kamar yadda Allah ya ce a ha'ula'il ladina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, wadannan ne suke rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku, a ba tare da ku suke ba, saboda ayyukansu ba irin naku bane, abinda kuka rika ba shi suka rika ba, abinda kuke bida kuke kauna kuke so duk wannan bai tare da su, don haka tunaninsu da aqidunsu ba irin naku bane, don haka ba su kasance cikin ku ba. Kadan daga ciki ko ba ku da tsoro idan an kira ku fagen yaki, amma waɗannan mutane ne waɗanda yake suna da tsoro, a don haka ba su kasance tare da ku ba, ko da sun ce la ilaha illallah, sun ce muhammadu rasulullah, sun yi azumi, sun yi haji, sun yi zakka, to ku dai sani kawai dai sun dai yi wannan ne saboda samun wata kariya, domin ba za a yaƙe su ba yaƙi irin wanda za a yaƙi kafirai, amma gaskiyar magana ba mutane bane irin ku, kuma ba za su kasance tare da ku ba. Gashi na
law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun,
law yajiduna malja'an, da dai a ce za su samu mafaka, makoma, daga kalmar laja'a yaljau, ya koma, la malja'a wa la manja min Allah illa ilayk, da za ka ce za su samu mafaka, aw magharatin, ko su samu kogo a cikin dutse su shiga, aw muddakhalan, ko kuma su samu kafa cikin ƙarƙashin ƙasa, lawallaw ilayk, da sun yi sauri zuwa ga waɗannan ababe ɗayan uku, wahum yajma'un, alhali suna hanzari wurin shiga domin kada a kashe su, dan babu abin da yafi gudu yafi kyama a wurin su irin a fita jihad, a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su kawai dai suna fadin suna tare da ku ne da za su samu mafaka ko su samu kogon dutse ko su samu faka abin nan karkashin gida a cikin karkashin kasa da kaga yadda za su shige cikin sauri suna komawa da za su bakku ku koma mai zai same ku ba zai dame su ba a don haka duk mutumin da yake da irin wannan tunani yake da irin wannan sifa yake da irin waɗannan alayya ya rasulullahi baya cikin jama'arka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma ajiya ba haka a yau ma duk mutumin da zai dauki irin waɗannan sifofi na tsoro na yi wa musulunci misali talala ya zanto yana yi wa musulunci zagon ƙasa idan musulunci ya samu ɗaukaka ya zafafa masa idan aka murƙushe musulmai ya ji daɗi duk hanyar da musulunci ya kama ta ci gaba ya doɗe to wannan ba shi tare daga cikin musulmai Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya mana tsari daga irin waɗannan halaye na'am
wa minhum man yalmizuka bis sadaqati ma in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqatun
wannan sura yana ɗaya daga cikin abin da ta bambanta da shi duk inda kaji an ce wa minhum ana magana ne akan munafikai domin mun faru a can baya wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni daga cikin su akwai wanda yake ce kai mani izini in zauna karka jefa ni cikin fitina kada ka fitine ni yanzu gashi kuma wa minhum man yalmizuka fis sadaqat gaba kadan idan kaje wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin ayoyi da yawa a ciki duk inda kaje an ce wa minhum ana magana ne kan munafikai a don haka gashi nan wa minhum man yalmizuka fis sadaqat daga cikin waɗannan munafikai akwai wanda yake aibanta ka a cikin sadaka bi ma'ana zakka idan an ce lamaza ya aibanta ko kuma yayi suka daga can ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wailul likulli humazatin lumaza bone ya tabbata ga mai zunde kuma mai rada a don haka an kace lamazani ya aibanta ni wani mai hikima yana cewa idza laqituka tubdi li mukasharatan wa in ughayyab fa anta la'atibul lumaza wato idan zan bada baya kai tabi'arka idan ka haɗu da ni sai ka yake mani baki kai mani dariya kai mani bushasha amma da na bada baya babu mai zagi na da suka na da aibanta na da aibanta ni irin ka a don haka daga cikin mutanen nan ya rasulullah man yalmizuka fis sadaqat akwai wanda yake aibanta ka cikin sadake sadake fa in utu minha idan aka ba su wani abu daga cikin wannan sadaka radu sai su yadda ba za su yi suka ba ba za su yi yama didi ba ba kuma za su yi gulma ba wa in lam yu'tu minha idan ko ba a ba su wani abu daga cikin wannan sadaka ba idza hum yasqatun zaka same su suna fishi suna bayani suna kumfar baki wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake gane munafiki da shi yadda na faɗa a baya yana daga cikin alamar munafiki har kullun shi yana so ya ci daga addini bai sanya baiwa addini in an ce ba da sai yayi gungune ba zai bayar ba amma kuma ya fi kowa suka wurin neman sanin dalilin ina ne waɗannan kuɗi suke shiga masallatai da yawa a cikin garin nan ba ma a garin nan ba a duniyar musulmai gaba ɗaya in ka koma kana iya ganin wannan akwai mutanen da zaka ga irin allo da ake sagalewa a cikin masallaci ana rubuta an samu kaza an kashe kaza saura kaza akwai mutumin da kullun idansa yana kan wannan allo amma da ka rantse da Allah kada ka yi kafara idan da za ka tirke shi ka ce to wai taimakon ginin masallacin nan tun daga gininsa har kammala sa menene ka bayar ka rantse kar ka yi kafara ba za ka samu sisinsa ba to ire-iren waɗannan mutane akwai nau'i na munafinci tare da su ko ko a'a shi har kullum misali yana zaune da alƙalaminsa da kuma takarda yau liman ya ce an samu 50,000 to kaga juma'a ɗaya 50 wata juma'a ta zo liman ya ce an samu 60,000 kaga 110 kenan wata juma'a ta zo liman ya ce an samu 70,000 190 yana nan sai ce to kaga sai ya kalli allo shi fa bai da aukin ya bayar amma yana da aikin ya yi binciken kudaden nan ina aka kai su ina aka samu yace to tun daga wancan juma'a zuwa ta yanzu ai abinda na yi lissafi ni a wuri na a record mun tara 150,000 a wannan masallaci ina aka kai su ana fahimta irin wannan ya faru a wani masallaci a wannan Kaduna wai liman ana biyan shi 1,500 shine salarin liman naira 1,500 a don haka sai aka zo yan kwamiti suka zaunar da shi suka ce to mun dai fahimci malam baka zuwa sallah regularly wato kai tsaye ka'in da na'in sai wata yayi nisa malamai muna fahimta baka zuwa salarin shi fa 1,500 amma aka zaunar da shi ana ba shi query mun fahimci baka rike wuta wurin alattan masallaci ka'in da na'in sai wata yayi nisa kamar irin a ce daga 25 zuwa kaza sai ɗaya daga cikin shi to kaga yau din nan talata misali duk da la'asar din yau sallah 10:15 kenan baka zo ka ba da sallah ba sai ta to dama kai kana lissafi ce ai ina daukan attendance ai duk ran da ka zo ina cikin malam ya zo in baka zo ban ce bai zo ba malamai muna fahimta to wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai wanda ke aibanta ka cikin sadake fa in utu minha idan da za a ba su wani abu daga cikin wannan sadaka radu za su yadda ba za a yi tashin tashina ba ba kuma za ka ji fitina ba wa in lam yu'tu minha amma idan ba a ba su wani abu daga cikin wannan kaso na sadaka ba idahum yaskatun to shine za ka ji maganganu da dama ai an yi kaza duk wanda zai yi magana idan da misali za ka jawo shi ka ce to rike mana wuri kaza to shikenan sai ka ji fiqhun ya canza matsalar kuma ta sauya Allah muke riƙo mana kariya to wannan aya tana da dalilin sauka amma bari mu haɗa ta da na gabanta sai mu yi bayanin dalilin da yasa ta sauka na'am
walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah fayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna
Allah subhanahu wa ta'ala yace walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu da wadannan munafikai sun yadda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gabatar masu suka ansa wa qalu suka ce hazbunallahu Allah subhanahu wa ta'ala shine maishinmu sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai bamu daga falalarsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bamu inna ila Allah rajibun lallai mu dinnan masu kwadayin falala ne zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala da sun yi haka akwai jawabi a wurin mahzuf la kana khairan lahum wa ashadda tathbita da wannan ya fiye masu tsananin zama alkhairi kuma da tabbatuwa gare su wannan aya malamai suka ce akwai latifa akwai wani abu da ayan nan ke kokarin ta karantar da mu wato shine dogaro ga Allah subhanahu wataala da sun hakura sun yarda suka ce wannan kason Allah subhanahu wataala bai yi za mu samu ba amma mu ma da sannu Allah subhanahu wataala zai bamu daga cikin falalarsa sannan annabi ya kasa ya bamu ba wurin koma muke nema ba wanda muke neman arzikin mu a wurin sa shine Allah subhanahu wataala akwai wanda zai baka jama'a akwai wanda zai hana ka in koye baka akwai mai kwacewa Allah subhanahu wataala irin waɗannan ayoyi yayi bayani da yawa inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa in yamsaka Allahu bidarrin فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير يا ثبت اجك مسلم النبي صلى الله عليه واله وسلم cikin azkar din da ya karantar da mu kullun yakan ce in ya idar da sallah allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'a wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd ya Allah idan ka bada babu wanda ya isa ya kwace in ko ka hana babu wanda ya isa ya bada to inda mutanen nan sun gane wannan magana suka yadda suka yi hakuri to da shikenan da sun huta za kuma su huta she da wani amma a tsufa ai kudu ai yamma ai gabas ai arewa ai sama ai ƙasa wai duk ana kokarin dakile abinda Allah ya zana sannan kuma ko kuma a goge abinda Allah ya zana ko kuma a zana abinda shi bai zanan ba to ta ina ne za a samu wannan al'amari babu ta inda za a same shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ya ma bai ma ba ba shi da bukatun shawara ka da ma zananne ne a wurin sa ina fata muna fahimta wannan aya ta sauka ne akan wani mutum ana kiran shi Ibn Dhil Khuwaisira ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alayhima النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعي ذلك رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه علي رضي الله عنه يا أيكو ودى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دزيناي دقى قصر يمن النبي عليه الصلاة والسلام سيكس زينار النن سكن كان متن قداه دقى تنسو أقوي عيان بن حفص أقوي علكم بن علاثة sanna akwai Aqra ibn Habis da sauran mutum daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dauki wannan dukiya sai ya basu ya raba a wata riwayar aka ce a cikin ghanaim Hunain wato cikin ghanimomi na Hunain da aka samu domin Hunain a tarihin musulunci ba a taba yakin da aka tara ghanimomi ba irin yakin Hunain annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwashi dukiyar gaba daya sai bai wa mutanen makka bai bai wa mutumin madina ko da kwandala ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutanen madina suka yi mamakin wannan aiki suka dan nuna dai damuwarsu sai Sa'd ibn Mu'az radiyallahu an ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullah lallai akwai wani aiki tunda muka yi imani da kai ba mu taba tantama cikin imanin ka ba ba mu taba tuhumtan aiki da kai ba amma akwai wani al'amari da ya faru wanda ba mu san fiqihun sa ba ba mu san hikimar da ta sa kai haka ba ya rasulullahi muna da bukatan kai mana bayani mun yadda da annabcin ka mun yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala aiko ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi Sa'd radiyallahu an fa aina anta min qaumi to kai ina kake cikin mutanen ka meye matsayin ka idan mutanen ka sun danji zafin al'amarin an dauki ganima gaba daya an baiwa mutanen makka kacokan wanda su a tunanin su kila ya kamata su ma a ba su wani abu to kai ina kake a cikin mutanen ka yace ya rasulullahi ni ma tunanin mutane na irin tunanin na kenan domin ban gane hikimar ba ban sani ba shi yasa muka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to a tara mu mutane gaba daya dama kuma haka ya kamata duk sanda kaji mutane suna yama didi da zan tuttuka wanda baka gane ba ba shiru zaka yi ka ce wai ka ban ma Allah ba zaka fito kai bayani wanda Allah ya so shi da shiriya ya shiryu ya gane wanda ba zai gane ba wannan ka bar shi da matsala in ya ci gaba da zaki ko hadu gaban Allah subhanahu wataala shine abin da ya kamata amma sau da yawa abin da yake kai mutane ya halakar rashin bincike idan wata matsala ta zo shine yake jema mutane cikin musiba sannan su dunga shiga haƙoƙin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba masu iya magana suna cewa wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu ila al-fahm as-saqin sau da yawa mutun yakan zo ya dinga fadin miyagun maganganu amma kuma abinda ke haifar da haka rashin sanin makaman al'amari ne wanda inda yayi bincike aka masa bayani ba shi da bukata ya bata lokacinsa irin wannan ya faru a nan masallacin Khalid ibn Walid radiyallahu an wata ran nayi muhadara sai wani mutum ya taso bayan an yi dadda muhadara ya tashi yace yana son yayi magana ai hizba suka ce a lokaci yayi ya matsa yace a malam maganan nan da nake so in yi tana da muhimmanci don Allah ina son sai an bani lokaci sai muka ce to mun baka da ya tashi sai yace malam ina so ne a farkon fari dai ina so kai mani aikin gafara nace menene ya faru ce mun taru mun zazzage ka ba akan sani ba wai an ce tsakanin wannan masallacin naka da wancan wai an yi ta kokarin a hade a zama daya wai kai din nan kai ne ka dinga ta da hasumiya ka kiyarda sai kuma gashi naji an ce za ka yi hudu ba a yau, ni da ni aka yi sallan Juma'a, kuma aka ce za ka yi muhadara, kuma duk da ni aka yi. Don haka malam, don Allah ka mun aikin gafara, su ma waɗancan mutane zan koma musu bayani. Ashe kenan kun ga, duk abin da zai zo maka wanda baka gane ba, kai kokari ka bincike sa. Akwai matar da ta kira ni ban san ta ba, tace assalamu alaikum malam, wata baiwa Allah ce ke magana? Wace ce? Tace a'a, malam baiwa Allah ce da take magana. Tace to sannan ke baiwa Allah, me yake tafa da kai? Malam, don Allah, don son annabi ka mun aikin gafara. Sai da ta faɗi wannan kalmar za uku, nace menene ya faru? Tace na faɗi maganganu akan ka na batanci, abin ya kazanta. Nace me kike? Tace malam, bazan iya faɗa ba, ni dai kai mun aikin gafara. Nace to Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara tsakanin mu da ke, na yafe miki a duniya da lahira, amma duk sanda magana ta zo miki wacce baki san makamanta ba, ki yi kokari ki bincike don ki san mafita. Domin idan baki bincike ba, to zaki koma zaki ta aiki, in ma ke mai aikin ce, kuma ki dinga daukan kudaden nan kina sawa a account din wani, kamar yadda Imam al-Hasan al-Basri ya faɗa radiyallahu anhu. Labari ya iso masa wani mutum ya tsaya yana ta tsine masa albarka, yana ta zagin sa, sai ya kunshe dabino yace do Allah, ba ni kwano aka bashi, yaje wurin mutumin ya sallama da shi yace ga wannan na kawo maka. Yace Imam kai da kanka yace eh, ai naji irin aikin alkhairin ne da ka bani, ka dauki kayayyakinka na lada ka bani, ni kuma bani da abin da zan sa maka maka da shi sai wannan kwayan dabino, don haka ka rike gashi. Me ya faru? Yace ba kai ne aka ce ka ce kaza da kaza da kaza da kaza ba? Don haka da yawan mutane suna fadawa cikin halaka, cikin fadin abubuwan da ba su da makama a kansa. Duk irin abin da zai zo maka na bayani akan wani, yi kokari ka same shi ka ce wai menene gaskiyar wannan magana. Idan ka ji bayani to shikenan, in ka gamsu shikenan, in baka gamsu ba, in kaga zaka ci gaba da bayani, shi ya riga maka bayanin da ya maka. Amma da yawan mu hakan nan muna fadawa cikin wannan halaka, mu koma kan karatu. A don haka sai Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace fa aina anta min qaumi, wai shin kai menene matsayinka a cikin mutananka? Yace ma ana illa wahidun min qaumi, ni dinna ina magana ne da yawo mutane na, abinda ya dadada musu ni ma ya dadada mani, abinda ya zafafa musu ya rasulullahi ni ma na ji zafin sa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara mutane yace, ya ku mutanen Madina, shin ashe ban same ku cikin bata ba Allah ya shirye ku? Suka ce eh. Shin ban same ku talakawa ba Allah ya azurta ku? Suka ce eh. Shin ban same ku a rarraba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe kanku? Suka ce eh. Yace wallahi idan da kun so za ku faɗa, ni zan saurara, za ku gasgata kuma ku yi gaskiya kuma a gasgata ku. Idan bacin hijira, wallahi ni din nan da na kasance wani mutum ne ɗaya daga cikin mutanen Madina, da mutane za su shiga wani zaure daban, mutanen Madina su ma su shiga wani zauren, da ni din nan za ku tsince ni ne a cikin zauren mutanen Madina. Ya Allah, ka ji kan mutanen Madina, ka ji kan ƴaƴayen mutanen Madina, ka ji kan ƴaƴayen ƴaƴayen mutanen Madina. Kowa wanda ya halicci wurin nan sai da ya zubar da hawaye, mai gemu daga cikin sai da gemu sai ya jike sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashe kenan kun ga abin da muke iya fahimta? Duk abin da zai zo maka kai bincike a kansa. Bayan annabi alaihi salatu wassalam ya dauki wannan dukiya ya raba, sai aka sami wani mutum ana kiran shi Ibnu Dhil Khuwaisira, wato mai dan kwibi. Idan ka koma cikin wasu awsaf da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa, yace kuma ana kiran shi Zul Yadayn, wato mai dan hannaye, saboda hannayensa sun dan janye. Annabi cikin alaman da ya faɗa yace a jikin hannunsa damtse nan akwai wani nama yana reto wanda yayi kama da nonon mace. Sai mutumin nan sai ya zo ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, ya rasulullahi adil, ya manzon Allah kai adalci, fa innaka lam ta'dil, wannan rabon da kai wallahi ba kai adalci ba. Manzon Allah guda fa sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce wailak, kai chonka bone ya tabbata akan ka, ni dinnan fa man ya'dil illam a'dil, wane ne zai yi adalci idan ni ban yi adalci ba? A wata riwayar ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, shin ba za ku amince mani ba bayan ni ne amintaccen wanda ke sama? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya raba wannan abu sai suna zaune sai bayan ya gaya wa annabi wannan magana sai ya sake cewa kunna nahnu ahqqa bi hadha min haula ai mu dinnan mu muka fi cancanta da wannan abu aka je aka ba waɗannan abubuwa komai za a yi yaki a yi wahala da musan na dauki dukiya karshe a je a ba wasu mutanen makka me yasa za a yi haka kaza 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 yayi maganganu fa balaga zalika annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari sai ya isa maza sai ce Allah ta'amanuni wa ana aminu man fis sama ba zan kasance amintaccen ku ba bayan ni amintaccen wanda ke sama ne yatini khabaru al-sama'i sabaha mata labarin sama inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zuwa mani a safiya da kuma maraice qala rawi yace fa qama rajulun sai wani mutun ya tashi gha'irul aynain mai kwarmin idanu mushriful wajnatain mai tayani muni nashizul jabha mai babban goshi kasul lahya mai yawan gemu mahluqur ra's ya aske kan shi gaba daya mushammirul izaf ya dage ainihin jautansa wato mayafin da ya daura ya dage kamar yadda mutum yake dage wandansa fa qala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah ittaqillah ka ji tsoran Allah ya manzon Allah fa innaka lam ta'dil kai innan bakai adalci ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an gaya masa irin wannan magana jama'a kai yanzu dan an gaya maka menene na tashi hankali a cikin sa annabi sai ce wailat bone ya tabbata a gare ka awalastu ahqqa ahli al-ardi an yattaqiya Allah shin wai ba ni bane cikin mutanen kasa wanda yafi cancanta da yaji tsoron Allah subhanahu wataala akwai wanda ya kamata a ce yafi manzon Allah jin tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu sa'id rawiyati radiyallahu an thumma walla ar-rajul sannan shi wancan mutun sai ya bada baya ibnu zirqu wa sayra din nan kenan qala khalid ibn al-walid khalid dan walid yace a wannan riwaya a wata riwaya umar an khattabi sai yace radiyallahu anhuma ya rasulullah ya manzon Allah ala adrib unqa bazaka bani dama in aika da wannan yaro lahira ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sai yace a wancan riwaya sai yace a ni bana so a ce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kashe mutanansa bana so ka buge shi a wannan riwaya sai yace la la'annahu an yakuna yusalli ya kai Khalid me yasa kake so ka kashe shi ai ba mamaki ta zanto yayi yana sallah muna fahimta fa qala Khalid sai Khalid yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kam min musallin sau da yawa mutum nawa ne yake sallah ya qulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi yana fadi da bakinsa abinda ba haka zuciyarsa ta kunsa ba ya rasulullah wannan muka san ko ɗaya daga cikin wannan mutane ne gashi dai yana sallan yazo an yi sallah da shi kullun kila yana sahu gaba yana sahu na biyu ba mamaki shi yana sahu na uku amma abinda ke cikin zuciyarsa ba lalle bane ya zama abinda yake abin nan muke gani a bakinsa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inni lam umar an anquba quluban nas ni ba umurce ni da ainihin binciki zukatan mutane ba wala ashqa butunahum ba umurce ni da in fula cikin mutane in ga abinda zuciyarsu ta kunsa ba ni dai abinda mutun ya fada kawai abinda zan rika kenan abinda yace abinda zan yi amfani da shi kenan qala rawi sai yace thumma nazara ilai sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kallimu tumin nan wa huwa muqaffin alhali ya bada baya bayan yayi wannan fitsara ya shinkunyan nan annabi alaihi salatu wasalam yana da dama yace aika da shi barzawa amma yace a kada ku taba shi bayan ya juya ya bada baya muna fahimta to gabanin ya fadi wannan magana a wancan riwaya idan ka koma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace innahu yakhruju min dhi'i hadha da sannu za a samu al'umma za su fito daga tsatsan wannan ku saurari magana ku ji za a samu wasu mutane iyalai za su fito daga cikin zurriya tsatsan wannan mutum da yayi mani rashin kunyan nan yahqiru ahadukum salatahu ma'a salati
ɗaya daga cikin ku idan zai dauki sallar da yake yi ya hada da ɗaya daga cikin iyalan wannan mutum sai ka raina sallar ka sai ka kaman ba sallah kake ba saboda in takamar ka sallah to shi zaka samu nan kofata abinan nan tafin hannunsa yayi kaman kofata saboda tashi da kuma sauka wurin ruku'u da kuma sujjada sannan goshinsa idan kana takama kana da taban sallah shi goshinsa in ka gani kai kace goshin akuya ne saboda tasawa in ka kalli sallar ka ka duba tasa sai kaga kai taka sallar kamar wasan yara ce bata kai tasa ba kaga ashe din mutumin da za a mishi sheda da irin wannan kamata ya ce an mishi sheda da menene kenan da imani ana fahimta to amma gashi mu saurara zamu ji sai ce wasiyamahu ma siyamihim idan ka dauki azumin ka kai ka gwama da azumin su sai kaga azumin ka kaman wasan yara ne ba azumin kake ba domin idan takawan ka misali litinin da arkamis to ɗaya daga cikin tsazan shi wannan ibnu zulkhuwaisira zaka samu yana yin litinin yana yin alkamis yayi ayyamul bayt kwanukan wata 13 14 15 kai in ma takaman ka kana yin khamis da kuma litinin sannan kai kwanukan wata to sai ka samu shi azumin da yake azumi ne irin na annabi Dawud yau ya azumi gobe ya ajiye jibi ya azumi gata ya ajiye amma yana ɗaya daga cikin tsatsan waɗannan mutane wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayani to gashi in tilawa kuma kake takama da ita to a dare shi irin abin da zai karanta sai kaga cewa kai innan ba ma tilawa kake ba muna fahimta to mutumin da aka ce ya tara sallah ya tara karatu yana azumi menene ake masa tsammani tsammanin alkhairi ko sharri to amma ku saurara ku ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yamruquna min ad-din za su dinga fita daga addinin musulunci muruqas sahmi min ar-ramiya kamar yadda mashi yake fita cikin abinda mutum ya farauta ka san idan ka dauki kwari da baka ko mashi ka samu dabba misali in ka mata kyakkyawan samu zaka iya ganin mashin koko kwarin yana iya cakanta ya fita ana fahimta yadda mashin yake kula abin farauta haka suke ficewa daga cikin musulunci kamar yadda mashi ke fita daga cikin abin farauta ana fahimta jama'a annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inama laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka ga irin waɗannan mutane ku yaƙe su duk inda kuka gansu ku yaƙe su fa innahum sharru qatla sune mafi sharrin abin kashewa ta ta'dimi sama a ƙarƙashin inuwar sama to sannan ka dawo wannan riwaya annabi yake sallam a wannan riwaya yace yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala la yujawizu hanajarahum wannan karatu baya wuce bakoshin su ga tilawa ga dadin murya kai har ma aje ana kiran su qurra makaranta saboda tsananin tilawa ana fahimta yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya suna ficewa daga addini kamar yadda mashi ke fita daga cikin abin da aka farauta wa dhunnuhu qat kai Abu Sa'id yace radiyallahu an ni ina ma dai tsammani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la in adraktuhum wallahi idan na riski waɗannan mutane la aqtulannahum qatla samud wallahi zan yaƙe su irin yaƙi na samudawa daga cikin alamomi bayyanannu da ake gane su sukan jibinci ahlul kufri mutanen kafirci da munafinci sannan kuma su yi fada da mutanen musulunci da kuma islam duk wanda kaga ya tara wannan sifa yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane ƴaƴaye ne koko jikoki ne na ibnu zulkhuwaisira ya tabbata a wancan lokaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan bayanin sai ya zama na cewa abinda suke yi za su tare mutum idan suka tare ka suka ce min aina an kai daga ina kake menene aqidarka idan kace ni musulmi ne ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kaza da kaza sai su kwantar da kai su yi maka yankan rago sannan idan suka tambaye ka kace a'a kai munafiki ne mulhidi ne mushriki ne zindiki ne sai su rabu da kai sun kama Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu yazo da matarsa tana da ciki da suka kama suka ce kai wane ne ce na ni na yi imani da Allah da rana ta karshe ina karanta Qur'ani ina azumi ina sallah ina zakka suka ce kai ba musulmi bane yace to akwai abin da zan gaya muku sama da abin da na gaya muku wannan koko akwai abin da zan rika wanda zai maida ni musuluncin ko ba bayan wannan suka hana masa abinci suka hana masa ruwan sha sai suka kwantar da shi suka yi masa yankan rago matarsa tana da ciki tana da dabda haihuwa suka sanya wuka suka rede wannan cikin nata to duk inda ka gansu a duniya ko ma a ina ne ka gansu da irin wannan sifa ka shiga ka tashi bomb mutane na masallaci mutane na harkokin su kai kaza ayaye ne daga cikin tsadan wancan mutum wanda ake kiran shi Ibn Zirqawsir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya fadi wannan hadisi sai yace daga cikin ku jama'a akwai wanda zai yaƙe shi kuna fahimta sai sahabbai suka ce wane ne zai kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce sahibun na'al ma abucin takalmi domin lokacin Ali radiyallahu an takalmin sa ya tsinke ya dauki takalmin yana dinkewa sai ce wanda yake gyaran takalmi a cikin ku shine zai yaƙi waɗannan mutane sai aka kalli Ali aka ganshi da takalmi bayan an zo an yi abin da za a yi waɗannan mutane sai ana kiran su khawarijawa suka fandare suka ce ba za su yarda da shugabancin Ali ba radiyallahu an domin shi kafiri ne tunda ya anshi ainihin alƙalanci yace azo a zauna ai sulhu ba su yarda ma da imanin sa ba shi ba musulmi bane kafiri Ali yace aje a kira su ya tura Abdullahi dan Abbas radiyallahu an kaje ka mutanen nan wa'azi ka kira su daga cikin su da yawa suka tuba shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su tuba ba da aka zo aka yi yaƙi dama kafin a yi yaƙin Ali yace radiyallahu an duk da a cikin isnadin hadisin akwai irsali yace idan muka haɗu da su gobe in Allah ya yarda ba za su kashe wani mutum daga cikin mu ba sannan babu wanda zai sha daga cikin su aka zo aka yi birgiman jakai aka kakkashe su bayan an kakkashe sai Ali yace radiyallahu an akwai wani mutum da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kiran shi Ibn Zirqawsir mai dan kwibi wanda aka ce yana da wani nama da yake reto a nan hannunsa yana rawa kaman nonon mace ku je ku bincika ku gano min a cikin su akwai wannan mutum aka je aka karada aka kewaya aka zagaya ba a gano shi ba Ali da kansa sai ya tashi radiyallahu an yace ma kadabtu wa ma kudib ni ban taba ƙarya ba ba a taba yi min ƙarya ba aka je aka samu tarin ibin gawawwaki Ali yace ku tone aka dinga tonawa ana tonawa ana tonawa an kai can ƙarshe sai ga wannan mutum an same shi a cikin gawawwaki Ali yace dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bani labari ashe kenan kun ga a yau duk mutumin da zai rungumi bomb mutum na karatun alqur'ani mutum yana sallah mutum yana masallaci yana harkokinsa ya je ya kashe shi da sunan wayya jihadi yana ɗaya daga cikin tsaban waɗannan mutane wanda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata muna fahimta don haka akan su waɗannan ayoyi ta soka kuma duk mai tabi'a da hali da tunani irin nasu to shi ma ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mutane Allah muke roƙo subhanahu wataala ya ba mu ikhlasi cikin ayyuka sannan kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda za a anshi ayyukan su ya kuma yi mana katangan ƙarfe daga fadawa tsatso irin na wancan Ibn Zirqawsir za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya mana arabe zuwa gobe za mu tashi akan innamas sadaqatu lil fuqara aya ta 60 daidai insha Allah sai tambayoyi kamar yadda aka saba to insha Allah akwai tambaya kamar haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi da basira amin malam tambayoyi na guda uku ne na farko malam shine da gaske ne wai matar Fir'auna za ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gidan aljanna to wannan magana ba gaskiya bace ba gaskiya bace tambaya ta biyu malam shin meye hukuncin mai wasa daga bansa mani ya fito domin biyan bukatar sa sannan ya zunubin sa yake ya zunubin sa yake ya kai zina to wannan al'amari mun sha ba da ansa a kansa shine abin da tura kace masturbation mata suna yi maza suna yi Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace dan mutumin da yayi wannan ya fada cikin tsinuwar Allah subhanahu wata'ala sannan dukkanin a'imma guda uku da Malik da Shafi'i da Ahmad rahmatullahi alaihim sun ce haramun ne Abu Hanifa shi kadai rahimahullah shine ya halatta shi ma a halin lalura shi ma amma kuma ra'ayinsa yana da rauni kwarai malamai sun yi fatali da ra'ayinsa don haka ra'ayi da yafi inganta haramun ne qat'an ko mace ko namiji mutum ne ya dinga wasa da al'auratsa domin ya biya bukatarsa Anas ibn Malik yace radiyallahu an abinda yasa ya zama haramun Allah subhanahu wata'ala yana cewa wato illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal-mahrum walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wato sai dai sukan takaita ne akan matayansu ko kuma abinda daman su ya mallaka to wannan ba mai cewa da su dan me wannan ya halatta amma duk mutumin da ya tsallake abubuwan nan guda uku ya tsallake matarsa ya tsallake kuyangarsa a lokacin akwai kuyangun ba yanzu ba to ya fada wata sabga dabar wacce ba wannan ba ya fada cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala sannan kuma medically a likitance wannan abu yana da side effect yana da matsaloli irin nasa yana haifar da mantuwa yana haifar da convulsion rawan jiki sannan kuma yana kashe karfin gani sannan kuma yana dakushe ainihin wuyawu sannan yakan maida mutum mai rauni domin in kana forcing kana karfafa kanka ne wurin fitar da abinda lokacin fitansa bai ba don haka ba daidai bane musulunci ya sama mana mafita shine mutum ya dinga yawan azumi yace tambaya ta gaba sannan karshe mallan shin da gaske ne wai wanda baya ziyara baya tsawon rai sannan meye muhimmancin ziyara musamman a cikin wannan watan mai daraja da fatan mallan zai sha ruwa lafiya tare da ƴan uwa musulmi to ziyara tana da muhimmanci domin ya tabbata a cikin sahihai hadisai mabambanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk mutumin da ya sadar da zumunci Allah subhanahu wataala zai sadar da shi wanda kuma ya dada zumunci shi ma Allah zai dadar da zumuncin sa sannan ya tabbata a cikin sahihi har wa yau duk mutumin da yake so a yi masa shimfida a cikin arzikinsa sannan a yi masa albarka a cikin rayuwarsa falyasil rahima ya sadar da zumuncin sa don haka wannan magana gaskiya ce ba wai abinda ake nufi da tsawancin kwana albarka a ciki kamar yadda yazo a cikin hadisi malamai sun ce tsawancin kwana shine Allah zai maka albarka zaka yi shekaru kadan amma kaman ka shekara da yawa sannan mutumin da bai sadar da zumunci ko yaye shekaru masu yawa sai kaga an manta da shi kaman bai yi rayuwa mai tsawo ba shine abinda ake nufi mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum jazakallahu khairan Allah subhanahu wataala ya ƙara maka taimakon sa yace mallam da Allah shin yana iya yiwuwa a wannan wata na azumi mutum yayi azumi sannan kuma yayi tarawihi to in haka ne to ya ya kamata mutum yayi tsayuwa na wannan watan da kuma sauran watanni na shekara waɗanda ba wannan ba akwai bambanci ne o tambayan nan an yi ta da turanci ne amma mun ga cewa saboda da yawan wurin ana jin Hausa shi sa muka yi bayanin ta malamai sun saba shin idan mutum yayi tarawihi yana iya yin tahajjud koko ba zai iya ba wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mutumin da yayi tarawihi ba zai iya yin tahajjudi ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance yana wuce ainihin raka'o'i guda takwas a cikin abin nan azumi ba amma wasu malamai suna ganin a zaka iya yin tarawihi zaka iya yin tahajjud domin tarawih sallah ce da ake yi bayan isha'i amma tahajjud sallah ce da ake yi bayan an tashi daga bacci don haka sai suka ce sunaye ne masu bambanci bambanta wannan ana yin ta dan abin nan tarwiha hutu a hutar da rai amma wancan kuma bayan an huta din ne sannan ake tashi ayi daga cikin waɗanda suka bada wannan fatawa akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada fatawan cewa ya halatta kai tarawihi sannan kai tahajjud wannan kuma shine abin da mu muke akan sa don haka wanda ya tarawihin sa yana iya yin tahajjud amma duka sunna ita ce ba su wuce rakawoyi guda 8 takwas a tarawihi takwas a tahajjud kenan duk da abin nan shafa'i da wuturi za su kasance rakawoyi guda 11 malamai mun fahimta wannan shine hadisin Aisha radiyallahu anha abin da yafi inganci amma Imam Suyuti rahimahullah ya kawo maganganu a cikin hawi nasa sama da guda 40 amma duk sanda magana ta yawaita akan dubi wanne ne yafi karfin hujja da inganci sannan kuma a watan ma da ba Ramadan din ba ma shine za a yi koyi da abin da ya tabbata a cikin Ramadan wato shine ayi ainihin rakawoyi guda 8 in za a yi shafa'i ayi guda 3 jumla sun zama guda 11 kenan to anan za mu tsaya insha Allah saboda lokaci yayi muna fata abin da muka karanta dai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganin sa mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya mazaje da suke neman aure Allah ka ba su mata na gari waɗanda ba shi yawa Allah ka ba su abinda za su biya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancin su don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutar sa mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa don mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya nemi mu lalace Allah ka lalata al'amuran sa Allah ka daura masa abinda in ba kai ne ka yayi masa ba Allah ba wanda zai yayi masa wannan shugaban kasa namu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi ka fadan sa ya Allah ka sa ya wanya wannan mulki lafiya wannan tsanani da muke ciki Allah ka kawo mana rangwame ya Allah ka kawo mana saukin rayuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك